Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 3 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
An kama wata mace 'yar kasar China da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump dauke da na'urorin kwamfuta masu illa. A yau Laraba ne sababbin dokoki da suka tanadi kisan kai akan duk wanda aka kama da laifin zina ko luwadi za su soma aiki a kasar Brunei. Kasar Mozambique kuma za ta kaddamar da gagarumin aikin allurar yaki da rigakafi cutar kwalara.
Akwai cousin na da an kidnapping dinta a gida, Fulani suka bi su har gida, aka kidnapping dinta da iyayenta 9 days suka yi kafin aka sake su. Ba wanda yake magana, ba mutane na kashe mutane a tsakar rana ba da dare ba ma kullum. Za su zo da safe, su zo da rana.
To muna tafaye da ƙarin bayani akan wannan mummunan batu da ya fara addabar jama'a a wasu sassan Najeriya yanzu haka. Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta sha alwashin ɗaukar tsauraran matakai don kare rayukan jama'a daga wasu masu satar mutane suna garkuwa da su. Sannan kuma muna nan tafa da rahoto akan ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Bayan haka za ku ji shirin Himma wanda Abdulaziz Adile Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. An kama wata mace 'yar kasar China bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar Florida, inda kuma aka same ta dauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikin ta. Bayanan da lauyoyi da ke shigar da kara suka gabatar sun nuna cewa wannan mata mai suna Eugene Zeng ta shiga wannan sansanin gidajen na Mar-a-Lago ne da ke Palm Beach. Ta ce ita memba din club din ce kuma tana son shiga wurin wanka na club din. Duk da cewa masu tsaron wurin basu gano sunanta a jerin sunayen 'yan club din ba, sun bar ta ta shige. Da yake ɗaya daga cikin manajojin wurin ya dauke ta a matsayin 'yar wata mace wacce ita memba ce a wurin. Sai dai kuma bayan Eugene ta shiga wurin, sai ta canza bayaninta ta ce wai ta zo ne don ta halarci wani taro akan batun tattalin arziki tsakanin Amurka da China. Bayan da aka gano cewa ba wani taro irin wannan ne aka tsare ta. An fara gagarumin aikin allurar rigakafin cutar kwalara a kasar Mozambique don hana yaduwar cutar daga juyawa zuwa annoba mai tsanani. Ma'aikatar lafiya ta kasar Mozambique ta tabbatar da cewa fiye da mutane 1,400 sun kamu da cutar kwalara din, inda har mutane 2 sun mutu a birnin Beira. Wanda mummunar guguwar iskar Cyclone Idai ta shafa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya, wato WHO a takaice, tare da asusun ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jagorantar yankin ya ce, a cikin kwanaki 5 masu zuwa, hukumomin 2 sun shirya ba da allurar rigakafin cutar ga kusan mutane 900 a garin Beira da wuraren da ke kewaye da shi. Sababbin dokokin da masarautar Brunei ta fitar da su akan hana zina da luwadi a kasar sun janyo wa kasar kulawar sauran kasashe da ke nuna jin haushin daukar waɗannan matakan. Sababbin dokokin da za su soma aiki daga yau Laraba sun tanadi hukuncin kisa akan duk wanda aka kama da laifin zina ko luwadi a kasar, kuma tuni aka saka sababbin dokokin a cikin jerin dokokin shari'a da sarkin musulmin Brunei Sultan Hassan al-Bolkiah ya kaddamar tun shekarar 2014. Waɗannan dokoki an ce za su yi aiki akan kowa ciki har da ƙananan yara da baki ƴan wasu ƙasashen kuma har akan waɗanda ba musulmai ba. Haka kuma dokokin sun tanadi tsinke hannun dama na duk wanda aka kama da sata in kuma ya sake satar a gutsire mishi kafar hagu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zaɓe na birnin Chicago sun yi abin tarihi bayan da a karon farko suka zaɓi mace baƙar fata a kan muƙamin magajiyar garin ɗaya daga cikin manyan biranen Amurka mafi girma. Abin sha'awa ma shi ne cewa takara an yi ta ne tsakanin mata biyu waɗanda dukkaninsu baƙaƙen fata ne, inda kuma a ƙarshe Lori Lightfoot mai shekaru 66 ta kayar da abokiyar takararta Tony Periwinkle. Miss Lightfoot ta samu kashi 74 cikin 100 na kur'un da aka jefa, yayin da Malama Periwinkle ta samu kashi 26 cikin 100. Haka kuma ita ce wacce aka zaba din yanzu, ita ce za ta zama mace ta farko wacce ta fito a bayyane ta nuna cewa ita ƴar madugo ce da za ta riƙe wannan mukami na magajiyar garin na Chicago. A yau Laraba ne aka yi sa ran babban sakataren NATO Jens Stoltenberg zai gabatar da jawabi a majalisar wakilai na Amurka da ke nan birnin Washington DC kafin wani zama na ministocin harkokin waje na ƙungiyar tsaron Turan ta NATO. Kakakin majalisar wakilai na Amurka Nancy Pelosi da shugaban jam'iyyar Republican mai rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell su ne suka gayyato shugaban NATO don ya gabatar da wannan jawabi, kuma wannan tana faruwa ne a yayin da kungiyar NATO din ke shirin soma shagulgulan cikatta shekaru 70 da kafuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Matsalar satan mutane don neman kuɗin fansa a Najeriya na ci gaba da addabar matafiya a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, al'amarin da ke haddasa tsoro da damuwa ga jama'a a yanzu haka. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoto a kan wannan batun.
Ina da aunties da uncles da cousins ina wanda abin ne ya shafa. Akwai cousin ina da an kidnapping dinta a gida, Fulani suka bi su har gida, aka kidnapping dinta da iyayenta 9 days suka yi kafin aka sake su. Ba wanda yake magana. Mutane na kashe mutane a tsakan rana ba da dare ba ma kullum. Za su zo da safe su zo da rana su kwashe su kashe mutane su tafi. Har yau ba wanda aka kama.
Yanzu dai babbar matsalar da ke addabar 'yan Najeriya shine matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa da kusan kullum ke ci gaba da karuwa. Tsakanin jiya da shekaran jiya, jaridar Banga ta ce sama da mutane 30 ne 'yan bindigan suka sace akan hanyar Kaduna zuwa Abuja, suka kuma kada su cikin daji kamar shanu. Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya masanin tsaro ne.
Satan mutane akan hanya a hanyar Kaduna zuwa Abuja da kuma Zamfara, abin da ke kara nuna mana shine na farko bamu da isassun jami'an tsaro. Satan jama'an da aka yi jiya da shekaran jiya sun tara hanya, sun kwashi mutane, sun shiga daji da su. In aka ce ka tara mutane ko guda 10 ne ka shiga daji da su, kaga ai su ma a kafo, amma a ce mutanen nan sun shiga daji sun yi tafiya har sun baci, ba a samu ƴan sanda ko sojoji sun kawo gudunmawa sun tare su ba. Wannan kuma ya nuna cewa bayan babu isassun jami'an tsaro babu kuma kayan aiki.
Masana irin su El Harun Muhammad yace garkuwa da mutane fa wani nau'i ne irin ta'addanci.
Matsalan garkuwa da jama'a yadda yake tutu a jihohi arewa maso yamma shi ma wani nau'i ne na ta'addanci, kamar yadda ta'addancin Boko Haram yake tutu a jihohi arewa maso gabas. saboda haka wannan babban kalubale ne na tsaro wanda yana ɗaya daga cikin ginshikai guda uku na manufan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
Matsalar satar mutane dai hatta anan birnin Abuja abin ba sauki, domin ko a babayan nan sai da aka sace wani dan jarida dake aiki da gidan talabijin na Channels CP Barachi Roma dake zama commissioner yan sandan birnin ya ce suna iya kokarin su.
Mu dai Abuja abin da muke yi da kuma na san makota na masu ma abin da suke yi shine mun saka yan sanda akan hanya, suna nan a cikin uniform nasu suna sentry, banda wayannan kuma akwai yan sandan ciki da suke suma suna nan suna cin sentry suna bincike, wannan yana taimaka mana samun nasara akan wannan mayagun mutanen.
San mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina, a halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Kaduna ta sha alwashin daukar tsauraran matakai don magance hauhawar sace-sacen mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Mai magana da yawun gwamnatin jihar ta Kaduna Samuel Arwan shine yayi wa manema labarai karin haske akan wannan batu jim kadan bayan kammala wani taron majalisar tsaro na musamman da aka yi a jihar. Ga Isa Lawal Ikara da karin bayani.
Ganin yadda ake kara samun hauhawar harare da sace-sacen mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna, ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta kira wani taron gaggawa da tace tana son daukar mataki domin kawo karshen sace mutanen da ake akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ne yayi wa manema labaru karin haske jim kadan bayan tashi daga wani taro na musamman na majalisar koli ta harkokin tsaro a jihar Kaduna.
An yi nazari a cikakkiya akan yanayin tsaro a nan hanyar Kaduna zuwa Abuja da kuma abin da yayi hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari da kuma sauran kalubale na tsaro wadda suka kunno kai cikin yan kwanakin nan. To bayan dogon nazari da kuma rahotanni wadda majalisar tsaro ta jiha ta karba ko kuma bayan mun saurari su shugabannin jami'an tsaro nan daban-daban, to nan take kuma aka dau kwararan matakan tsaro domin a shawo kan wannan kalubalen da muka tsinci kanmu a cikin yan kwanakin nan. Ba kuma zan muku magana akan kwararan matakan tsaro ko kuma dabaru wadda muka dauka ba domin a kawo karshen wannan matsalar da fuskanta.
Sai dai kuma wasu masana harkokin tsaro na ganin akwai bukatar gwamnati ta sauya salo domin ganin ta magance wannan yawaitar sace-sace. Manjo Hayashin kuma ritaya ɗaya daga cikin irin waɗannan masana harkokin tsaro.
To in dai har a lokacin da abin nan ya fara yin tasiri matuƙa, gwamnati ta riga ta gano su garuruwa a gefen hanyar nan inda ake cewa maboyan wayannan mutane ko kuma daga nan suke zuwa su sunsuni irin yadda mutane suke kazarkaza har su zo su kawo farmaki, to ya kamata a ci gwamnati ta dau mataki. Daga cikin abin da yake sa abin yake ƙara ta'azzara shine akan kai jami'an tsaro ne su kai kora, in an kore mutanen nan sun tafi wani wuri sun buye na wani lokaci sun kintaci lokacin da wayannan jami'an tsaro suka dauke kafa sai su sake dawowa. Kamata yayi a tabbatar da sahihin tsaro a wannan gurin. Alal misali yanzu mun kai yanayin da ba bukatar sojoji a cikin gari, misali a jihar Kaduna muna da rundunoni daban-daban kashi-kashi har da na 'yan sanda a cikin gari. Kamata irin wannan in aka gano wurin da yake da kalubale na tsaro a dauke irin wannan bariki a mai da shi wannan daji. Kazar-kazar din da za su rika yi a hanya kawai su wayannan 'yan sanda ko ba wai dan yin patrol ba zai sa duk wani mai mugun nufi ya rika kiyayen irin wannan guri. Bai yiwuwa kana yaki da mutum ka kora shi kasar da yake so ya rike ko kuma inda yake amfana da wannan abin sai kuma ka sake bar mai ya sake dawowa ya dafe wannan wuri, wannan ba tsari bane kuma kamata gwamnati ta duba.
To ko me al'umma ke cewa game da hauhawar sace-sacen mutanen da ake samu a sassan Najeriya?
Sunana Ibrahim Muhammad. Gaskiya muna son shugaban kasa ya taimaka mana a kawo karshen wannan matsaloli da suke damunmu musamman mu yan jihar Zamfara. Wannan abu yana bala'in tada mana hankali, yana hana mu sukuni kwarai da gaske. Hanyar Kaduna zuwa Abuja nan ma dai gashi nan ana ta daukar mutane babu sassautawa.
Sunana Abubakar Adamu. Gwamnati ta taimaka mana gaskiya saboda yanzu ba sararin ka tafi ka je ka yar wata doguwar tafiya haka. Mu kuma mun saba mutum ya tafi je ya nemo abincin shi dawa ba sararin tafiya haka. To gaskiya dan Allah dan Annabi shugaba dan kasa dan Allah ya saba ki a taimaka.
Sunana Yusuf Suleiman wanda aka sani ni da abba ta mai jarar roto. Maganar gaskiya wannan sace mutane ne har ga Allah ba mu jin dadin shi domin kuma kan makanakawa in za mu je aiki hanya to cikin mu na fargaba, sannan kuma in mun je hanyar nan za mu samu jami'an 'yan sanda da 'yan banga. Amma wani lokacin duk ba su da amfanin komai.
Yanzu wa yanzu dai yawan tare hanyar Abuja zuwa Kaduna da ake sace mutane a tsake su zuwa dazuzzuka ya sanya mafi akasarin mutane da ke zuwa Abuja sun koma bin hanyar jirgin kasa domin kiyayewa irin waɗannan harare. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Ranar 3 ga watan Afrilu rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin bikin ƴancin ƴan jarida a duniya. Wani rahoto ya bayyana cewa a bara kadai ƴan jarida fiye da 50 ne aka kashe a ƙasashe daban-daban na duniya. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Taken bikin na badadai shine sa ido akan hukumomi domin tabbatar da adalci da kuma bin doka da oda. A sakonsa na bana domin girmama aikin ƴan jaridu da tabbatar da ƴancin su a duniya, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga gwamnatoci daban-daban da su taimaka wajen ƙara ƙarfi da ƴancin ƴan jaridu da kuma da bada kariya gare su ta yadda za a samu ƴancin faɗin albarkacin baki da kuma gaskiya. A cewar Majalisar ta Ɗinkin Duniya dai, domin samun wadatacce ko kuma buƙatar cimma burin buƙatun ƙarni, dole ne a yi aiki da ƴan jaridu kafaɗa da kafaɗa domin tabbatar da nasarar wannan ajanda. To koya al'ummi daban-daban ke ganin aikin na ƴan jaridu? Ga dai ra'ayin wasu masu mu'amala da ayyukan na ƴan jarida da kuma su kansu ƴan jaridan game da ayyuka a tarihin Najeriya.
Wato zaka ga ɗan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu, misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati, a kana neman bayani sai ka ga ana wato ma sanyi-sanyi wajen baka bayanin, saboda ana ganin cewa kaman ko ka zo neman wani siri ne zaka faɗa ma mutane, ko kuma waɗannan da kake neman wannan bayani daga wajensu kila akwai wani ɗan amundahana da ake a ɗan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiya al'amari.
To yau ne ranar ƴan jarida. ƴan jarida dai mu masu sauraron rediyo musamman sashen Hausa, to ƴan jarida dai suna da muhimmanci kwarai a gare mu da ma duniya baki ɗaya. Komai ta hannunsu ne muke ji, duk abin da yake kai mu makaranta ce a gare mu. Saboda me? Saboda anan muke jin komai a gare su. Ba mu kai ba kai makaranta baka so, amma kuma duk suka zo za su fasar komai, muna biye da su. Saboda haka akwai muhimmanci kwarai da gaske a gare mu a ma duniya baki ɗaya.
To ya kake ganin dangantaka tsakanin ƴan jaridan Najeriya da gwamnati?
Yawwa, abin da yake akwai domin mu masu sauraron rediyo ne ana tsawwala musu a duniya baki ɗaya, kai ko a Najeriya ma. Ko da zaben nan na baya-bayan nan na gwamnoni, naga inda ko kuma mun ji tunda masu sauraro ne an dan fara musgina musu a Kano. Saboda haka zan kira ga gwamnatin tarayya da ma gwamnoni, su waɗannan ƴan jarida suna da muhimmanci a yi a gare su. Komai ta gare su ne za a ji, kuma duk abubuwan da yake akwai su ne za su tallata. Su suke tallata su, su suke musu komai. To kuma aka zo wajen aiki kuma sai ana bari ana walakanta su, bai kamata ba.
Kididdiga da kwamitin da ke kula da kare haƙƙin ƴan jaridu na duniya ya fitar a bara dai ya nuna cewa ƴan jaridu 53 ne aka kashe a lokacin gudanar da ayyukansu a sassa daban-daban na duniya, abinda kuma ya sa shekara ta 2018 kasancewa shekara mafi hadari ga ƴan jaridun duniya a shekaru uku da suka gabata. Kasashen duniya irin su Afghanistan, Syria, Iraki da kuma Turkiya na cikin kasashen duniya da ƴan jarida ke fama da tasko. Ko a bara ma dai wani ɗan jaridar Washington Post ɗan asalin ƙasar Saudiya, Jamal Khashoggi, an kashe shi a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Turkiya, inda kuma ake zargin hukumomin ƙasar Saudiya da hannu a ciki. A bara ma dai a nan Najeriya sai da aka matsawa hukumomin tsaro wajen sake wani ɗan jarida mai suna Jones Abiri, ɗan jaridan kuma da aka ba da labarin sake kama shi a farkon wannan mako. To sai dai kuma rahotanni da ke fitowa na cewa jami'an tsaron na cikin gida SSS sun sake sako shi. Sau da yawa dai hukumomin tsaro da kuma gwamnati na zargin ƴan jaridu da bayyana labaran sirri wanda ke barazana ga ƙasa, a yanda a ɓangare ɗaya kuma ƴan jaridun ke kare matakan da suke ɗauka na bada labaran da hukumomi ko jami'an tsaro ba su so a bayyana. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga maimaicin shirin Himma.
himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Bari mu bar bakon namu gabatar da kansa.
Sunana Abubakar Garba Junaidu, haifan garin Kaduna ne a Najeriya. Wato Allah ya yi makarantar primary na a garin Kaduna mai suna Capital School, daga nan na nufi Bariya College Zaria. Daga Bariya College Zaria na fara aiki a gidan Radio Najeriya na Kaduna, daga nan kuma sai je makarantar koyar da ƴan jaridu ta Lagos wanda ake kira NIJ, NIJ a Ogba. Daga nan kuma na dawo na cigaba da aiki ne a gidan radio cikin hukuncin Ubangiji, sai sake koma sai je Bayero University sai na karanta Mass Communication. To ana nan dai bayan aikin da nake a gidan radio, sai Ubangiji Allah ya sa aka tura ni na je jihar Oyo. Aka haɗa min da jihar Oyo, jihar Osun. Na kasance ni ne wakilin gidan radio Najeriya na Kaduna a jihar Oyo da Osun, amma ina zaune a garin Ibadan. A Oyo na shekara biyu ina aiki, ina wakilin gidan radio Najeriya na Kaduna a jihar Oyo, mai kula da jihar Oyo da jihar Osun. To daga nan na koma kuma aka mai da ni Kaduna cikin kucin Ubangiji. Can sai lokaci na gace kai lokacin barin aikin ya isa na bar aikin, sai na shiga harkar kasuwanci na kuma. Harkar kasuwanci ya ɗauke ni, ta kai ni kan Turai, musamman ma ƙasar Jamus ɗin da nake zuwa nan, nake zuwa siyan motoci.
Kenan a Nigeria shekara nawa kai kana aikin jarida?
Shekara 15.
Shekara 10, cikin shekara 15 nan kai TV koko radio kawai ne kai?
Harka ta na radio ne kawai.
Kenan ka samu ka tattauna da shugabannin Najeriya da dama wanda suka taka rawar a zo a gani, kamar mu ce gwamnoni da sanatoci da ƴan fararen hula?
Wani da gaske mun na samu na hira da mutane da dama, a cikin su har da marigayi Shehu Musa Yar'Adua. Na hira da marigayi Abiola shi ma lokacin da ya zo Ibadan.
To cikin duk wanda ka yi ma ka tattauna tare da su, wace hirar ce da ka tattauna da cikin wani cikin su wadda ta baka kuzari ci gaba da aikin jarida?
Wato Abdulaziz, akwai wani abu da aikin jarida, ba zan ce maka takamaimai ga wani aiki. Aikin jarida wato a zuciya yake, idan har kana son yi a kowane lokaci za ka yi shi. Ni ko bacci ne ka tashi ka ce min ga abin da kake so, insha Allah in dai magana aikin jarida zan je in yi shi. Ban ga wani aikin da zan ce ya ba ni tsoro ba aikin jarida. Wanda ma dai ya fi jin daɗinsa shi ne, akwai lokacin wata shekara a wani gari ana kiran garin Egan a cikin ƙasar Amin, garin Nufawa ne a cikin jihar Kwara yake. A lokacin sai aka tura ni da ni da wani Ibrahim Bako, da ni muka tashi muka tafi garin, don a lokacin gwamnan jihar Kwara a lokacin ya ba wannan sarki mai daraja ta biyu. Su sai aka tura mu, aka ce mu je mu halarci bikin. A lokacin da muka kai muka isa talafai muka bi mun je Mina, daga Mina sai muka je bakin wani ruwa muka aje motar mu.
Okay, to daga nan kuma kace mal Abubakar sai ka fara shiga harkar kasuwanci, sai ka je Jamus. Me dalilin ka zuwa Jamus?
Abin da kayin Jamus a lokacin nan, abin da kayin Jamus saboda magana sai motoci ne. A lokacin ina shiga harkar sai motoci daga Jamus, ina kawo su Najeriya ina saidawa. To ta cigaba da haka nan kuma sai wani lokaci na ga mutane sa ce ana yawan ce ana son mota American Express. American Express kai, bari ma dai in je Amurka ne, ita ma je mun je ta bata gani. Cikin hukuncin Ubangiji na shigo Amurka kuma wallahi sai san kasar ta kwanta mu a rai. To sai na ce na gudu zuwa kaga jin da yasa zuwa na Amurka, na zuwa Amurka har kai daga yau. Zaman da nake yau a Amurka yanzu haka, kuma alhamdulillah masha Allahu ne wa Allah godiya. Zaman Amurka ne kam sai alhamdulillah, domin akwai rufin asiri.
Nan na ce da ka zo na Amurka sai ka fara aiki, mai ka fara yi kuma ya kasan da wace hanya ka bi domin ka samu sauyin rayuwa?
To ai kasar wato Amurka kasa ce wadda yake, idan dai ka zo ka riƙe gaskiyarka, in za ka shekara 1000 a kasar nan, hukumar kasar ba ruwansu da kai, in dai za ka bi doka da oda. Kuma ina jin ni a duniya ina jin babu mai bin doka da oda kamar ɗan Najeriya a koshi da bin doka da oda, in dai har aka gindaya masa, insha Allah zai bi. to kaga abin da ya kawo mu ga yau kenan saboda bin doka da hukumomin kasa suka gindaya to shikenan shi yasa muka kai ga har yanzu muna abin da muka ga dama a kasar nan
to Malam Abubakar Zainabu kenan mun gode da bamu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma bata grago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko na cewa salam VOA Hausa tabbas tashin hankali da kisar gilla da zaban dardar a jihar Zamfara yayi kamari domin haka gwamnatin Najeriya kamata yayi ki zage damtse wajen kawo karshen kisar gillan da ake yi wa al'umma a karshe muna roƙon Allah ya ƙara kare kasanmu daga wannan masifa da Garba da Kwallo a Jaura da Muhammad Umar Forever Gashuwa Sako daga baya fito ne daga Ahmed Manija daga Bauchi a gwan karofin Madaki. Yace muryar Amurka ina kira da babban murya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ka saka dokar ta baci a jihar Zamfara. Haka kuma ka kori dukkanin shugabannin rundunonin tsaron Najeriya. Wannan shine kawai mafita ga ci gaba da zubar da jinin talakawa da garkuwa da mutane a jihar Zamfara. Domin wallahi sun kasa kuma sun gaza. Mutane sun cire rai daga samun sauki a hannun waɗannan jami'an tsaron da gwamnatin jihar Zamfara. Sakon gaba da cewa hakika samun karuwan kisan gilla da yan bindiga suke yi a jihar Zamfara hakan abin takaici ne da fatan gwamnatin tarayya haɗe da gwamnatin jihar Zamfara za su tashi haikan wajen kawo ƙarshen wannan lamari na kisan bayin Allah wanda basu ji ba basu gani ba sako daga Abbas Chalidi jihar Bauchi Najeriya sakonmu na ƙarshe na cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta rinka tantance masu tafiye-tafiye zuwa ƙasar Saudiya gani yadda aka samu wata ƴar Najeriya da shiga da miyagun kwayoyi a kasar ta Saudiya sako daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Quartz Gombe
to kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
kama wata mace yar kasar China bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump dake jihar Florida inda kuma aka same ta dauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikin ta bayanan da lauyoyi dake shigar da kara suka gabatar sun nuna cewa wannan matar mai suna Eugene Zhang ta shiga wannan sansanin gidajen na Mar-a-Lago dake Palm Beach inda tace member din club din ce kuma tana son shiga wurin wanka na club din an fara gagarumin aikin allurar rigakafin cutar kwalara a kasar Mozambique dan hana yaduwar cutar daga juyawa zuwa annoba mai tsanani ma'aikatar lafiya ta kasar Mozambique ta tabbatar da cewa fiye da mutane 1,400 suka kamu da kwalara din inda har mutum biyu sun mutu a binnin biyara wanda mummunan gagarumar iskar cyclone Idai ta shafa
Tumasararo a nan zamu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer mu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.